Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niyyar muryar arewa. Kai kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Alhamis 17 ga watan Yuli. Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskarmu ga kanin labarai.
Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar Saliyo ya ce yana da muhimmanci a gano gawawwakin waɗanda suka mutu a sakamakon kwararowar tabo a ƙasar Saliyo din, inda fiye da mutane 300 suka mutu. Shugaban Amurka yana ci gaba da shan suka dangane da furucin da yi game da mummunar tarzoman tsana da ta auku a Charlottesville, jihar Virginia a makon jiya. Amurka da Mexico da kuma ƙasar Canada sun fara yin shawarwari da nufin yi wa yarjejeniyar NAFTA ta cinikayya kwaskwarima.
To, kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za a ji cewa an yi wani babban taro na inganta ƙananan masana'antu a Najeriya.
Gwamnati ta ce to mu zo mu taro mu yi bayani menene bukatunmu, me muke son gwamnati ta yi, kuma su kuma gwamnati me ya kamata su yi.
A jamhuriyar Niger, malaman da ake shirin kora su ma suna shirin zuwa kotu.
Shekara 12 ina cikin karantar suwa, eh kwannar mal ban yi ta kuɗi ba, ta bibilka ce ni kenan, ko asara ne gwamnati shi adda wannan asara.
Za kuma aji cewa an yanke hukuncin kisa ma wani soja a Najeriya. Kamar kowace ranar Alhamis, Grace Alheri Abdu na tafa da shirin domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar Saliyo, Sani Saigal, ya faɗa a jiya Laraba cewa baya tsammanin masu aikin ceto za su gano wasu da rai bayan mummunar kwararowar laka a Freetown, babban birnin ƙasar ta Saliyo, da ta kashe fiye da mutane 300. Mr. Saigal ya faɗa wa Sky News cewa ya yi imanin nan ba da jimawa ba za a daina gudanar da ayyukan ceto a yayin da fatar samun wasu da rai ke dakushewa. Ya ce yana da muhimmanci a gano gawawwakin waɗanda suka mutu, haka kuma yana da muhimmanci a taimakawa waɗanda suka tsira. Mr. Saigal ya ce Majalisar Dinkin Duniya tana aiki kafaɗa da kafaɗa da gwamnatin Saliyo domin kare dubban mutanen da suka rasa muhallinsu da kuma kwararowar laka ta yi wa ɓarna.
Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da shan caccaka saboda ikirari ko kuma furucin da ya yi cewa da kungiyar masu ra'ayin fifita jar fata da kuma bangaren da ya yi zanga-zangar nuna amincewa da wannan mataki za a dora wa laifin mummunar tarzoma da ta barke a garin Charlottesville na jihar Virginia a makon jiya. A jiya Laraba ne kuma shugaban na Amurka ya ba da sanarwar cewa ya rushe kwamitocin ba da shawara akan harkokin kasuwanci da ya kafa, bayan da manyan shugabannin kamfanonin da ke cikin waɗannan kwamitoci aƙalla su guda 7 suka ba da sanarwar cewa za su yi murabus daga kwamitocin saboda furucin da ya yi. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson kuma ya faɗa wa 'yan jarida a nan birnin Washington DC cewa daga kausan harshe ya yi Allah wadai da tarzomar ta tsana. Ta wani gefen kuma mutane da yawan gaske ne ɗauke da kendir suke wato suka bi titunan cikin garin Charlottesville na jihar ta Virginia jiya Laraba da dare suna waƙe-waƙe domin tunawa da Hita Haya, matar nan da aka kashe a lokacin da wani mai goyon bayan masu ra'ayin Nazi ya banke ta da motarsa a ranar Asabar da ta shige. Tun da farko abokai da 'yan uwa da wasu mutane ne suka taru jiya Larabar domin yi wa Hita addu'a. Ita wannan mace mai suna Hita ɗin, 'yar shekaru 32 da haihuwa, wadda ke zaune a garin Charlottesville, tana ɗaya daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka taru domin yin zanga-zanga a ranar Asabar.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Laraba, Amurka da kasar Mexico da kuma Canada suka fara yin wani taron yi wa yarjejeniya harkokin cinikayya da babu tsangwama a ciki da ake cewa NAFTA a takaice kuskurima. A yayin da wakilin Amurka Robert Lighthizer ke bukatar sai lalle a yi kuskurima da za ta rage gibin harkokin cinikayyar Amurka da kuma kara amfani da kayayyakin har hada motoci da aka kirkiro ko kuma aka sarrafa a Amurka ta Arewa. Wannan yarjejeniyar da aka kulla a 1994 ita shugaba Trump ya bai wa fifiko a lokacin yakin neman zaɓe, yana mai faɗin cewa ita ce yarjejeniya mafi muni da aka kulla a tarihi wadda ta sa Amurka samun gibin harkokin kasuwanci da ƙasar Mexico. Mr. Lighthizer ya ce tilas ne masu gudanar da wannan taro su tabbata sun ɗauki wani matakin ganin cewa ba a ci gaba da samun wannan gibi ba.
Kasar Iraki tana bukatar taimakon kasashen duniya domin tara shaidu akan kungiyar ISIS domin yiwuwar a caje ta da aikata laifuka akan mutane. Ministan harkokin wajen Iraki Ibrahim Al-Ja'afari ya aika wa sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres wasika, yana neman taimakon masana na ƙasa da ƙasa domin tuhumar kungiyar ISIS da aikata laifin. Al-Ja'afar ya ce kasar Burtaniya tana aiki tare da kasarsa domin gabatarwa kwamitin sulhu Majalisar Dinkin Duniya wani kudirin da zai tanaji a fara gudanar da bincike akan kungiyar mai ra'ayin riƙau, wata lauyar kare haƙƙin jama'a Amal Kuloni wadda ita ce ke auren sanannen dan wasan kwaikwayon sinima din nan George Kuloni wadda kuma ita ce ke kare yan yazi na ƙasar Iraki waɗanda suka ɗanɗana a hannun ƙungiyar ISIS. Mrs. Kuloni ta yi kira ga ƙasar Iraki da ta bari masu bincike na ƙasa da ƙasa zuwa Iraki ɗin domin gudanar da bincike.
To, a yayin da ƙasar Iraki ke neman taimakon ƙasashen duniya domin cajin ƙungiyar ISIS, ita kuma ƙungiyar Raqqa Civil Council ta ƙasar Syria wadda ke samun goyon bayan Amurka a jiya Laraba ta yi wa wasu mutane 96 da ake zargin cewa yan kungiyar ISIS ne ahuwa. Ta ce ta ɗauki wannan matakin ne a wani yunkurin karyawa wato yan kungiyar waɗanda ba su da mukami gwiwa game da kungiyar ta ISIS. Kungiyar da ake sa ran ita za ta gudanar da harkokin Raqqa bayan an kubutar ko kuma an kakkaɓe sauran yan kungiyar ISIS daga birnin. Ta ce waɗanda aka yi wa ahuwa har da yan kungiyar waɗanda ba su aikata wani laifi ko gudanar da yakin sa kai ba. Shugaban kungiyar Ibrahim Al-Isa ya faɗawa muryar Amurka cewa kungiyarsa ta ɗauki wannan matakin ne domin samun amincewar jama'ar yankin da kuma ganin an jure wa juna. Mr. Al-Isa ya ce dukkan waɗanda aka yi wa ahuwa maza ne waɗanda mazauna Raqqa ne da kuma garuruwan da suke kusa.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, an yi wani babban taro na bunƙasa ƙananan masana'antu a Najeriya, inda ƙwararru a ciki da wajen Najeriya suka hallara. Babangida Jibrin, gare ka.
Taron na samun halartar wakilai daga jihohin Najeriya daban-daban da ma wasu kasashen nahiyar Afirka. Injiniya Awal Ibrahim Bununu da ke wakiltar shugaban kungiyar masu ƙananan masana'antu ta Najeriya ya mun ƙarin haske game da mahimmancin wannan taro.
A takaice dai, taro ne da gwamnati su kungiyoyin masu zaman kansu suka shirya tare da taimakon gwamnati domin a zo a tattauna matsalolin da me ake samu a sharka cewa a Najeriya muna da kaza, muna da ƙarfi, muna da arzikin gona, za mu iya dogara da kanmu a harkar gona, a harkar masana'antu, amma duka waɗannan abubuwa a takardu suke na gwamnati. Abubuwan nan ba su zo sun aiwatu a ƙasa, an ga yadda muka zama lalle mun fara ɗaukan hanyar rashin raguwa da dogaro daga man fetur ba. To, sai aka ce ai wannan taron shin mu masu gwamnati ta ce to mu zo mu taro mu yi bayani menene buƙatunmu, me muke son gwamnati ta yi, su kuma gwamnati me ya kamata su yi, saboda kar kowa ya zauna akan laifinsa yana ganin laifin wani. Tsakanin gwamnati da kuma shirin masu zaman kansu. To saboda haka mun zo ne mu tattauna wayannan matsaloli, ya za a yi a dogara da kai din, a koma a fito daga dogaro daga danyen man fetur, a dogara da gona da masana'antu da ma'adinai da shirinsu.
Dr. Abdulrazak Ibrahim na cibiyar binciken harkokin noma na Afirka da ke kasar Ghana ya mun karin haske game da kasidar da ya gabatar a wajen wannan taro na amfani da fasahar zamani wajen bunkasa iri domin ciyar da al'umma.
Idan ka lura a Afirka gaba daya muna da matsala na inganta harkar noma, kuma kashi 60 cikin 100 na mutanen ta harkar noma suke cin abincinsu. Amma in ka kalli kuma abinda ake samu na arzikin kasa bai fi kashi 25 ba, saboda haka ya za a gyara. Kuma gashi muna da matsala na cewa nan da shekara 2050 Najeriya za mu kai mutum wajen miliyan 400, ya za ka yi, ina waɗannan mutanen za su samu abinci? Ɗaya daga cikin hanyoyin da za ka fi dinka inganta harkar noma shi ne ka yi amfani da fasahohi na zamani. Ɗaya daga cikin wannan fasahan shi ake kira biotechnology, ka yi amfani da wata halitta ko tsire ce ko bacteria, kwayar halittar bacteria ko dabba ko ma mutum, ka yi amfani da kwayar zarren ta salta ka fitar da wani abu da zai amfane ka. A ɓangaren harkar noma yawanci ana amfani da irin wannan fasaha ne don a inganta ko yalwatan abinci, ko kuma akwai wani makarfoni maganaɗiso da za ka sa zama cewa banda kayan gina jiki irin su protein da carbohydrate da muka sani, to za ka iya sa vitamin cikin abincin. Fasahohin da ake amfani da su ta yin haka su ne harkar biotechnology.
Taron wanda ake sa ran kammala shi a gobe Juma'a, ana sa ran zai fito da hanyoyi da gwamnatoci da kuma masu ƙananan masana'antu za su bi wajen bunƙasa masana'antunsu domin ci gaban ƙasashensu baki ɗaya. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida daga Najeriya kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar, inda ɗumbin malaman da ake shirin kora su kuma ke shirin garzayawa kotu. Sulemu Nubarma gare ka.
A sanarwar da suka fitar, ƙungiyoyin COS da SINASEB sun ce kimanin malaman kwantaragi 12,000 ne gwamnatin ta Nijar ke shirin kora daga aikin koyarwa, bayan da aka gano wasu daga cikinsu da kasa rubuta wani abin a zo a gani a jarabawar tantance malamai, sai kuma rukunin waɗanda suka ƙauracewa jarabawar mai cike da cece-kuce. Wasu daga cikin waɗanda matakin ya rutsa da su na cewa ba su yi nadamar ƙauracewa jarabawar ba.
Integration kingar ake yaƙi, mu ne ake ma yaƙi. Tunda ina cikin mutanen nan 4,220 da ya kamata a ba wanda ya kawo ga matsala, kenan ba ta yiwa ne a ce ina cikin su yaƙi ni in ce ban shiga yaƙi ba. Shekara 12 ina cikin karantar suwa, kwan normal ban yi ta kuɗi ba, ta fibilka ce ni, kenan ko asara ne gwamnati shi adda wannan asara. In yau sun ka hudda ni ina samun aiki, kuma aiki alhamdulillah na iya shi shekara 12.
Karin farko da course din da SINASEB ke bayyana matsayinsu tun bayan da hukumomin ilimi suka bayar da sakamakon wannan jarabawa, kungiyoyin sun yanke shawarar maka gwamnati a kotu domin kalubalantar matakin korar magoya bayansu. Shu'aibu Dambashi shigo ne a wannan tafiya.
Dokar ƙasa ta gayi sharuɗan da ya kamata a cika idan ana son a soke kwantara ɗin malamin makaranta. Malamin makaranta bayan ya komo da rishin lahiya na dogon wa'adi, gwamnati yana so contract din. Sharadi na biyu shine kan malamin makaranta, idan an bashi matsayi ya je wurin aikin shi, in bai je ba ana da incin a soke contract shi. Idan kuma kamar yana taɓon hankali bai iya aikin na makaranta, bayan likitoci sun ce bai iya wannan aikin, ana so contract din. Kenan dai akwai sharuɗa da kamata a cika. Za mu kai shi gaban kotun koli consolidata.
Tun a ranar da yake gabatar da sakamakon jarabawar ta 'yan kwantaragi, ministan ilimi a matakin firamare Dr. Dauda Muhammadu Marte ya ce,
dukkan mu abin da muke cikin demokrasiya muke, dole ne mu da su din duk mu bi umarnin koti. In yau koti ta ce matakin da gwamnati ta dauka ba bisan ka'ida ba ne, shi kenan sai mu tsaya mu zauna da su. In ya ce bisan ka'ida ne, sai zan ci a kare.
Kashi 80 daga cikin 100 na malaman da ke koyarwa a makarantu mallakar gwamnatin Nijar duk 'yan kwantaragi ne. Dalili kenan da iyayen yara ke kiran ɓangarorin biyu su sulhunta da juna kafin a kammala babban hutun ɗalibai, ta yadda za a kauce wa maimaita yaje-yajen aikin da aka yi fama da su a shekarar karatu ta 2016-2017. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ilimi rayuwa ce, duniyarmu da layi da mu, ilimi dukiya ne, ilimi
Wannan aka yake kuma a gaida Suleiman, bari mu sake komawa Najeriya inda aka yanke ma wani soja hukuncin kisa saboda kashe wata mace ita ma soja da yi daga Abuja. Ga Hassan Maina Kaina da rahoton.
Kakakin rundunar sojin saman Najeriya, Air Commander Olatokunbo Adesanya, ya min ƙarin haske bisa laifin da wannan sojin saman ya aikata. Kotun sojin ta musamman ta sami shi wannan soja mai suna Bennett Kalu da laifin bindige abokin aikinsa mai suna Sholafe Oladipopo har lahira bisa ganganci. Takanaske iske ta har cikin ɗakinta ya buɗe mata wuta. Wannan sojan dai na da damar ɗaukaka kara muddin bai gamsu da wannan hukunci ba. Barista Yakubu Salebawa lauyan tsarin mulki ne da tunda farko wannan soja Bennett Kalu ya nemi ya ba shi kariya a wannan kotu.
Kan da kafin nan ya faru an tuntube ni da inje in kara wannan yaro, amma da na tsaya ne bincike bisa ga irin aiki namu da muke kara in na bil arma shi na gane cewa gaskiyar shi ne baka da wata kariya sahihiya kariya da baka yi masa. Saboda na ɗaya ba wai zai cikin hayyaci shi ko hankalin shi ba, na biyu ba wai giya ya sha ba, wato wani abu ne ya kudurta na ya kashe yare nan kuma ya aikata aikin nan.
Kamar wannan hukunci ya kara muku kwalon gwiwa akan adalci irin na gidan sojan saman Najeriya?
Tabbas ya kara mana gwiwa, domin dama muna so mu tsaya mu sa ido a cewa me soja za su yi. Inda hakan ba ta yi ba, waɗansu mu ma da mun kalubalanci wannan hukunci da suka yi, dama muna so mu ga cewa shin da ya shafi nasu shin za su yi adalci sosai zaman to sun yi haka.
To kome wannan hukunci ke nunawa kenan? Tambayar kenan da na yi wa tsohon babban Hafsa a rundunar sojin saman Najeriya, Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa.
Wannan yana nuna maka cewa ba wanda ya fi ƙarfin doka, kowaye shi ko ɗan waye, kuma wannan shi ne adalci kenan. Wannan zai nuna wa na baya kuma ya zama to musu ya zama ishara ciki, saboda haka abin da aka yi daidai ne.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan, yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da shiri na gaba.
Ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tonka baiwa. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan sama da shekaru uku da sace ƴan mata 276 da kungiyar Boko Haram ta yi a makarantar sakandare ta Chibok, waɗansu daga cikinsu da suka samu kubuta suka kuma samu ci gaba da karatu a gida Najeriya da waɗansu a nan Amurka sun kammala karatu. Becky da Paul Gadzama suna cikin kungiyoyi da suka ɗauki nauyin ilmantar da ‘yan matan da suka kubuta da ke karatu a nan Amurka. Ga bayanin da uwar gida Becky ta yi a hirar da muka yi da ita bayan kammala karatun sakandare na waɗansu daga cikin ‘yan matan da suke tallafawa.
Dama guda goma ‘yan mazallan ‘yan matan Chibok muka kawo, suka samu makaranta sun shiga a nan. Yau ana shekara uku, a cikin shekara uku na abubuwa da yawa ya faru, amma suna cin gaba. A ciki guda goma nan, guda biyar yanzu za su shiga college. Sun yi graduating from high school, wato kaman secondary school, kaman SS3 a wajenmu, sun yi graduating yanzu za su shiga kaman university guda biyar.
Wato na sani dai a nan Amurka, inda ba kai da kanka ka zaɓi sa ɗanka makarantar kuɗi ba ne, makaranta sakandare a nan kyauta ne, da ɗaukar yaro daga ƙofar gidansu zuwa makaranta a sake dawo da shi duka kyauta ne, maganar littattafai da duddai wata buƙata da yake da ita ta makaranta da gwamnati take ɗaukan ɗawainiyar nan. To amma kuma akasin haka yake, in an za a shiga jami'a ko da wata irin jami'a ce kuwa, wane ne zai ɗauki nauyinsu zuwa jami'a a nan?
To wayansu jami'an sun taimaka, sun bada abin da ake ce da ita scholarship, wato kamar an ba su kyautan koyarwa, tuition da kuma zama a makarantan, a makarantun. Amma kamar biyan bukatu na yau da kullum, su takardu da su tafiye-tafiye da abubuwan da za su bukaci don su yi rayuwa mu ne muke da nauyin wannan din, mu taimaka musu, muna biya musu wannan bukatan.
Ya wato ƴan mata ukun da suka rage a hannunku waɗanda sai ka ce ku ne nawaye su ta rataya wuyanku, menene burin su? Waɗanda kwasa-kwasai suke da sha'awar
burin su wato su samu degree. Kowannen su sun sa niya, sun sa kai, kuma suna kokari sosai domin su yi jami'a, university kenan, har su samu degree a cikin shekara hudu.
Ya wato sun kowannen akwai sun riga sun zabi fannonin da suke sha'awan ci gaba a kai, ko kuma kawo yanzu dai babu ɗaya daga cikinsu da ta san ainihin meye take so ta zama, misali ko lauya za ta zama, ko likita za ta zama, ko makamancin haka.
A cikin dukansu kowa tana da fannin da zuciyar ta ke so. Akwai wanda ta sa hankalinta kuma shi tana kokari sosai a cikin fannin, ta wajen fannin asibiti, doctor din ko kuma nurse ko kuma something abu dai wanda ya shafi lafiya. Akwai wanda ta sa kanta sosai ciki, kuma mun ga tana kokari haka din ko a graduation nata na high school din. Akwai ɗaya wanda ta sa zuciyarta tana so ta zama lawyer. Akwai guda ɗaya ita kan ma ta wajen ta shiga magana jami'a din ma tun about wajen shekara ɗaya da rabi yanzu. So ita din ta sa kai akan in Allah ya taimake ta za ta yi hakan din. Amma abu da yin irin da su medical line da su lawyer nan a nan ba abu ne kamar da a gida za a fara. Ka fara degree part 1, ka fara law, ko kuma ka fara medicine, ka fara part 1 ba. Sai an yi wa'ensu mataki-mataki.
Sai an gama shekara huɗu tukunna a faro wancan ɓangaren. Sai ka gama.
Guda uku kuma zuciyanta ya ce tana so ta zama pilot. Wannan ta sa hankali kamar wasa muke, amma har yau zuciyarta yana kan haka. So hata dan gwada an kai ta simulation ake ce da shi, ta dan gwada hata shiga jirgi ta dan zaga kadan tare da taimakon wani haka.
Eh wato ya dangantaka su da iyayensu a gida a lokutan baya. Korafe-korafen da ake ji da abin da ake karanta ko kuma ake ji a gida shine ba sa samun yin hulɗa da iyayensu a gida.
Ina ji lokacin can da Boko Haram suka sal su abin da yake taimaka ta fannin waya yake da damuwa, amma a yanzu ina ji koyaushe fa suna magana. And a graduation din nan ma da aka yi a kwanan bayan nan na wajen ɗaya ga watan June din nan da suka graduate guda biyu a nan, baban guda ɗaya ya zo a madadin iyaye, ya tsaya ya ga graduation din ya kwana biyu ya koma gida.
To yanzu idan misali idan suna son su tafi gida ko hutu, suna iya zuwa ko kuma akwai suna da wata kalubala ta takardar izinin shiga da fita ko dai haka?
Ban tsammani za su samu damuwa ba, amma tun da suka zo guda ɗaya da ta je gida wajen su biyu. Ta je ta dawo su biyu. Amma guda biyun nan dake hannun mutukuna ba su je ba domin son su ne. Domin su sa hankalinsu a makaranta kuma suna magana da iyayensu, so sun sa hankalinsu. Amma bamu gazato za su samu damuwa da takarda ba, domin yanzu suna makaranta, in sun tashi nema ina gani ko za su samu da ikon Allah.
Wato kawo yanzu ya za ki bayyana kwatanta dangantaka su da sauran abokan zama ko kuma abokan karatunsu?
Suna da abokai sosai, wasu ma mun san su sosai har muna irin study da su. Mun ziyarce su a makaranta ma mukan iya samun wa'annan mu yi hira da su. Yara sun zama kaman waje guda ɗaya. Kin san rayuwar yara lokaci ne kawai, anda za su gane da juna sai su yi tafiya su yi rayuwarsu.
To a ƙarshe ta ya kuke samun kuɗin da kuke ɗaukar nauyin waɗannan ƴan mata?
A kaman da mai gida ya faɗa, inda wajen community service nan kuma akwai guda ɗaya, akwai ƴan mata guda biyu a ciki suna cikin honor society because of their level yanda suke kokatawa makaranta. Akwai guda ɗaya ko biyu suna owner society, so suna zagaya su je wajen da za su taimaka irin su kananan marasa galihu a nan irin orphanage, suna zuwa as owner society members. Wannan community work da na san wasu suke a cikinsu. Na wajen tambayan ki wajen ina muke samu abin da muke taimaka da shi, da taimake su da shiga oga.
Mukan taimaka direct daga wurin kanmu da kuma ƴaƴanmu da suke nan sun gama makaranta suna aiki daga cikin aljufunmu muna taimake su. Akwai waɗanda kuma suna taimake su inda ake sukan zama kamar guda biyu suna zama tare da waɗansu abokanai waɗanda Allah ya ba mu su suna zama a wurin su suna jeka ka dawo daga gidajensu sune suke ba su kamar abinci da wata rana kamar su sutura. Ba mu taba samu wani taimako ko wani donation daga wurin kowa ba. Mu dai mun sa kai domin mu taimakawa nan ƴan matan Chibok, amma abin ya bude mana ido cewa akwai bukata sosai a shi kasanmu Najeriya, musamman ta fannin ilimi, yadda ake ilimantar da yara yanzu musamman a kauyuka da karkara. Iliminsu bai kai karfin yadda za su iya su taya su yi competing da sauran ƴan uwansu a makarantu, manyan makarantu musamman waɗanda suke birane ba. Mun ga cewa yawancin waɗannan yaran da suke karkara ɗin nan ba su samu koyarwa isasshe wanda zai iya kafa su ba. Damuwan da muka fara samuwa da su, amma Allah ya taimaka ta wajen yadda su mutanen Amerika suna horaswa sosai har sun yi a cikin shekara uku sun iya sun gama secondary. Kin sani lokacin da sun zo ya kamata sun gama secondary, amma lokacin da suka zo da aka gwada su a nan suna can kasa ne.
Babu shakka, domin ni na tuna lokacin da suka zo ba su da turanci ko kaɗan, don na yi tafinta ma waɗansu daga cikinsu wanda in an yi turanci ma ba su fahimtan waya a ce wanda ya gama makarantar secondary a gida.
Kwarai kuwa, saboda da aka gwada su ma an sa sun zama a level na primary 3, primary 4 ne yadda standard nasu yake lokacin da suka zo. Amma yanzu har sun samu diploma nasu na high school za su fara degree. So yaran mu ba wai rashin ilimi ba, amma rashin horaswa da koyarwa ne da babu a makarantu.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana mu gayyaci Dr. Rebecca Dalli, wata da ta sami lambar yabo ƙasa da ƙasa musamman domin ƙoƙarinta na kula da 'yan gudun hijira da hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya. Kafin nan, a madadin uwar gida da mai gida Beki da Paul Gadzama da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To a gaishe ki, yanzu kuma ga Jimoy Ali ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Saliyo, Sinet Sagar, ya faɗa a jiya Laraba cewa baya tsammanin masu aikin ceto za su gano wasu da rai bayan mummunar kurarowar laka a Freetown, babban birnin ƙasar ta Saliyo, da ta kashe fiye da mutane 300. Shugaba Donald Trump na Amurka kuma yana ci gaba da shan caccaka saboda ikirari ko kuma furucin da ya yi cewa dukkansu, ƙungiyar masu fifita jar fata da kuma ɓangaren da ya zanga-zanga nuna rashin amincewa zanga-zangar su masu fifita jar fatan za a ɗorawa laifin mummunar tarzoma da ta ɓarke a garin Charlottesville, jihar Virginia a makon jiya. A jiya Laraba ne kuma shugaban na Amurka ya ba da sanarwa cewa ya rushe kwamitocin ba da shawara a kan harkokin kasuwanci da ya kafa bayan da manyan shugabannin kamfanonin da ke cikin waɗannan kwamitoci aƙalla guda 7 suka ba da sanarwa cewa za su yi murabus daga waɗannan kwamitocin a saboda furucin da shugaba Donald Trump ɗin ya yi. Jiya Laraba ne kuma Amurka da ƙasar Mexico da kuma Canada suka fara yin wani taron yi wa yarjejeniyar harkokin cinikayya da ake cewa NAFTA a takaice kuskurima, a yayin da wakilin Amurka ya dage a kan cewa sai dai kuskurima ta rage gibin harkokin cinikayyar Amurka da kuma ƙara amfani da kayayyakin harhaɗa motoci.
To masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Jimoy Ali wadda ta tsaya ne gabatarwa, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Solomon Abu da injini mu na wannan lokacin, wato Jimmy Cook, ni na Ibrahim Almasigar, baki cewa sai kuma da hantsi.